بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا wannan yammaci na wato ranar talata wanda shine yammacin 9 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Maris na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da kenan tunin wadan Zaria a Nigeria a inda muke karatu na tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na hudu insha Allah cikin darasan tafsirin suratu Abasa wa Tawalla Allah ubangiji ya sa mu dace dan Allah rama zai karanta mana wato wasu daga cikin ayoyin wannan sura mai girma daga fadin Allah madaukakin sarki قتل الإنسان هو بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم بل ينظر الإنسان إلى طعامه أنى صببت الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا ورقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
نعم حسبك جزاك الله خيرا to kafin mu shiga fasar waɗannan ayoyi wanda mun fara fasara wasu ɓangaren su a jiya insha Allah akwai wata tambaya da aka rubuta cewa tambaya ta ita ce muna son mu ji yadda aka tattara alqur'ani to tattara alqur'ani wani bayani akan shi wani babi ne mai zaman kansa a cikin ulum na kimiyya alqur'ani mai girma malamai sukan tattauna akan matakan da aka bi wajen haɗa alqur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sayyidina Abubakar da kuma zamanin sayyidina Usman Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce tattara alqur'ani ana nufin haddace shi kamar yadda Allah yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu to aljamu anan yana nufin haddacewa kuma har yanzu larabawa sukan ce fulanun jama'a alqur'an wato ya haddace shi kenan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan da aka zamanin sayyidina Abubakar bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai su Umar dan Khattab da makamantan su suka ba sayyidina Abubakar halifa shawara cewa ya kamata a tattara alqur'ani waje guda kuma lokacin kowane sahabi yana rike da wani bangare abin da ya rubuta ko abin da ya kafi a wurin wani sayyidina Abubakar ya bai wa Zaid dan Thabit shugabancin aikin tattara alqur'ani guri guda inda aka dinga tattaro shi aka bayar da sanarwa cewa duk wanda yake da wani bangare na alqur'ani ya kawo ma Zaid dan Thabit Allah ya kara masa yadda da haka aka tattara alqur'ani a zamanin sayyidina Abubakar guri guda a zamanin sayyidina Usman kuma sai aka samu bayan futuhat, bayan musulunci ya fadada wasu kasashe kamar Azerbaijan, anan ne aka samu case na mutane suna kanta alqur'ani daban-daban kuma har suna tuhuman junan su, har yana nema ya zama abin rigima da fada da kafirta juna. Saboda anan ma Huzaifatu dan Yaman yazo ya ba sayyidina Uthman shawara cewa lalle wajibi ne ya dauki dawainiyan hada qur'ani wuri guda kafin musulmai su fara yaƙe-yaƙe akai. Yace mishi adrikin nasa fil qur'an qabla an yaktatiru fi, wannan shi ma ya nada wani committee na masana a gargashin jagorancin da shi wancan sahabi Zayd dan Thabit da kuma mutane irin su Abdullahi dan Zubair da mutane irin su Abdurrahman dan Hisham da wasu su kaman abin nan kaman Sayyid dan As, wannan su ne suka zama manyan jami'ai a wannan committee na tattara alqur'ani, kuma sun yi aiki wanda yake ba ji ba gani watanni wajen shida suka yi suna collating nuskoki da hadda da abin da ya shafi wani abu da wani ya rubuta, kuma kowa ya kawo sai sun tantance sun yi scrutinizing sun tabbatar haka yake da yanayin spelling din da yanayin zubin karatun da wasali da komai, abinda suka tabbatar sannan suka rubuta shi suka kuma gabatar da shi ga Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ya ƙara tantance abin da suka yi, shine wannan Qur'ani da ake da shi a yanzu ake cewa Mushaf al-Uthmani, wanda take cike nan kware da gaske. Allah ubangiji ya samu dace. To ajiya mun kwana game da mas'alolin da muke tattaunawa na fa'idojin da ke tsakankanin wadancan ayoyi tun daga fadin Allah utilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa akbara thumma idha sha'a anshara. A inda muka ji cewa akwai ragowa wata fa'ida da muke so mu dan bijiro da ita game da fadin Allah qutilal insan, an tsine wa dan adam, ma akfarahu, me ya kai shi tsananin kafirci. To wannan lafazi na qutila da yazo da magana tsinuwa shine muka ce babu laifi mu ji bayani da malamai suka yi game da mas'ala ta tsinuwa. Wato ita tsinuwa ita ce addu'a da neman Allah ya korewa ni daga duk wani alkhairi, shine ma'anar tsinuwa literally. Kuma malamai sun kasa hukuncinta ta fuskar halasci ko rashin halasci zuwa gida biyu. Na farko idan ya zama wanda za a tsine mawa kafiri ne ko kuma wanda yake yin sabo ba tare da an ayyana wani ba, kamar mutum ya ce Allah ya tsine ma Yahudi, Allah ya tsine ma Nasara, Allah ya tsine ma mashaya giya, Allah ya tsine ma barayi, kaga bai ayyana ba, to wannan ya halasta. Duk da yake idan mutum bai yi ba to shi yafi, kamar da Ibn Muflih yake cewa fa hadha ja'izun wala ba'sa bihi, kamar da ya faɗa haka a cikin littafin shi na al'adabu shar'iyya. Bangare na farko kenan. Bangare na biyu shine tsinuwa ta fuskar ayyana wanda za a tsine mawa, a ambace mutum da sunan shi a ce Allah ya tsine wa wani wanda yake kafiri ko mai aikata wani laifi. Wannan shi kuma malamai suka ce kala biyu ne, akwai tsine wa mutumin da aka samu nassi karara a cikin shari'a ya tsine masa, ko wanda ya mutu yana kafiri bai tuba ba. Idan aka samu nassi karara ya tsine wa mutum, wannan karara ya halasta tsine masa, kamar yadda al-Allama Ibn Baz yake faɗa, yake cewa wato la ba'sa bihi wa in kana ta'awudu minhu afdal, an tambaye shi game da tsine ma shedan, yace babu laifi mutum ya iya cewa Allah ya tsine wa shedan, yace amma abin da ya fiye maka shine ka nemi tsarin Allah daga shedan. Wannan shine abin da aka ma umarni karara cewa fasta'id billahi minash shaitanir rajim, wajen karatun alqurani, wajen shiga banɗaki, wajen da ka ji waswasi da duk inda shedan ya bujuro maka, abinda aka umarce ka a shar'ance ba cewa kai ka tsine mishi ba, cewa kai ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrinsa da waƙarsa da ruɗaninsa da ɓatawarsa da sauransu. To amma an samu hadithi ingantacce wanda yake cikin sahih Muslim da sunan Abi Dawud da Tirmidhi cewa wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana sallah, sai aga ya matsa baya, yana matsawa baya har kuma aka ga ya ƙara matsawa gaba da aka sallame shi aka tambaye shi aka ce me yasa ka matsa baya me yasa kai kaza kai kaza sai ce shedan iblis ne yazo da bakin wuta yana kokarin ya tunna min ita yana kokarin ruɗa da ni sai ina cewa a'udhu billahi minka kafa uku yace da naga bai tafi ba sai nace al'anuka bi la'natillahi tamma ina tsine maka da cikakkiyar tsinuwar da Allah yayi maka yace na faɗi wannan ma kafa uku kafin ya tafi ya bani wuri yace ba dan karna shiga haƙƙin dan uwana Sulaimanu ba da na kama shi na sa an daure shi kowa ya ganshi a cikin mutanen Madina kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'anuka bi la'natillahi tamma da haka da wannan malamai suka ce ya halasta a tsine ma iblis saboda nassi ya zo da tsine mushi haka nan kuma kafirai irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab waɗanda suka mutu akan kafirci da bata su ma waɗannan babu laifi tsine musu bangaren ɗaya kenan na wanda ya halasta a tsine ma bangare na biyu shine la'anta kafiri ko fasiki wanda wani nassi bai zo da tsinuwar shi ko la'anta shi ba sai kuma ka ayyana shi ka ce Allah ya tsine ma wani Allah ya tsine wa Bush, Allah ya tsine wa kaza irin da ake din nan. To wannan ko kafiri ne, ko fasiki ne, ko wani iri ne mai hukuncin haka? To anan sai malaman musulunci suka faɗi maganganu kala uku. Akwai wanda suke ganin bai halasta ba kwata-kwata, suna ganin san bai halasta ba. Kafiri ko fasiki wanda yake raye akan kafirci ko fasikanci, ba za ka ce Allah ya tsine mai ba. Saboda baka san me zai faru garin shi gobe ba. Akwai wanda suka ce ya halasta kai tsaye ko kuma wanda suka ce ya halasta ga haƙƙin kafiri amma bai halasta ga haƙƙin musulmi fasiki ba sun kawo maganganu da yawa na hujjoji amma abin da yafi a ƙarfi na hujjoji shine rashin halasta sai inda wata maslaha ko wani dalili mai ƙarfi saboda mene saboda ga aya alƙur'ani da Allah ya faɗa ƙarara game da mas'alar laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta yin addu'a yana tsine ma wasu kafirai da suka cutar da shi sai Allah ya sauka masa da wannan aya wanda daga nan sai ya daina da yake malamai suna da zance mai tsayi game da dalilin daina wasa sauka ayar ne ko wani abu makamancin haka da kuma hadisin Abdullahi dan Himar wanda yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim wanda ya kasance mashayin giya ne ya sha giya an kawo shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi bulala ya ƙara sha an kawo shi ya ƙara mai bulala ya ƙara sha an kawo shi ya ƙara masa bulala sai ya ji sahabbai suna tsine masa sai ya ce musu la tal'anuhu kar ku tsine masa fa wallahi ma alimtuhu illa annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu nabi ya ce na rantse muku da Allah ban san komai game da shi ba sai dai sanin cewa yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mumini ne yana da asalin imani inda yake mai sabon Allah ne saboda ka ba a tsine ma mai sabo sai dai a yi mai addu'a a nemi Allah ya gafarta mishi Allah ya shirye shi sai yana akwai dalili na musamman sannan kuma akwai su abubuwa ayyanannu wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a tsine musu kamar shuwagabanni kamar malamai kamar iyaye kamar ƴaƴa kamar abun hawa kamar iska kamar makamantan su duk gasu nan akwai ta'ayinat da aka ce kar a tsine wa iska kar a tsine ma zakara kar a tsine kar a zagi dabba kar a zagi kaza duk an hana mutum da ya gane dai ko a san da kake tsinuwar ba tafa da lada ba lafazi ne wanda in ka faɗe shi za a rubuta maka lada ba in ayin da ya halasta ne to baka da zunubi amma in ayin da bai halasta bane wataƙila ka shiga cikin ya shiga cikin abin da za a rubuta maka a littafin zunubinka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal bazi shi mumini ba a so ya zama mai yawan la'anta mai tsinuwa mai sakin baki wanda yake mai alfasha wallahu ta'ala a'la to wannan dai a tabbace kenan dangane da haka akwai magana ta Ibnu Taymiya wanda take cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 6 inda yake cewa wal la'natu tajuzu mutlaqan liman la'anahu Allahu wa rasuluhu tsinuwa ta halasta kai tsaye ka tsine wa wanda Allah ya tsine mishi kuma da Allah ya tsine mishi wa amma la'natul mu'ayyan ka tsine wa wani mutum haka nan ka faɗi sunan shi fa in ulima annahu mata 'alal kufri in ya zama ya mutu a kafirci ne jazat ta halasta la'natuhu wa amma al-fasiqul mu'ayyan fala yanbaghi la'natuhu lilahi annabi sallallahu alaihi wasallam fasiki wanda yake zaka ce Allah ya tsine wa da saboda yayi kaza wannan bai halasta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana haka nan Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen shi ma yana da zance kwatan kucin wannan a cikin tafin shi al-Qawlul Mufid wallahu ta'ala alam zamu tashi inda Allah yake cewa fal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla Allah yace wa hada'ika gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum wannan ayoyi sun zo dan bayani akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mabayinsa ta abinci Allah yace falyanzuril insanu ila ta'ami to dan adam ya kalli abincinsa kallo anan malamai suka ce kallo na zuciya ma'ana yayi tunani yayi tafakkuri game da yadda Allah ya samu mishi abinci yadda Allah ya samu wa dan adam abinci a wannan rayuwa ta shi Al-Hasan al-Basri da Mujahid suka ce a'a ba ana nufin ya kalli abincin bane abinda ake nufi falyanzuril insanu ila madkhali ta'amihi wa makhrajihi dan adam ya kalli inda abincin shi ke shiga bakin sa wa makhrajihi kuma ya tunani akan duburarsa da al'aurarsa inda abincin yake fita wato ya kalli wannan aya da Allah ya zo mai da ita waɗanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayin sun kafa hujja da maganganu da yawa daga ciki akwai hadisin Abdahak ibn Zaid al-Kilabi wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dube ni yace ya dahaku ya kai dahaku ma da'amuka menene abincin da kake rayuwa akan shi qala yace al-lahmu wal-labn shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinci na shine nama da nono sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi thumma yasiru ila maza idan ka ci nama ka sha nono to me yake zama bayan ka ci bayan ka sha sai ya ce ila ma qad alimta ya rasulullah yaji kunyan ma ya furta ya ce zuwa ga abinda kai ma ka san me yake zama wato jikina ya kwashi abinda zai kwasa ya markade shi ya bijini da tsoka da sauransu sauran kuma diddigan shi da waist din shi ya fita a cikin fitsari da bayan gani haka ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi yace to inna allaha daraba ma yakhruju min bani adama masalan lidunya Allah ya buga misalin kaskancin duniya kaman kaskancin wannan abin da ke fita daga jikinka bayan ka ci abinci ka koshi ka gama da jassin shi wato fitsarin nan da bayan gani wannan hadisi da yake an yi sabani game da shin marfu'i ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko ya tsaya ne a matsayin magana wancan sahabi Dhahak ibn Zaid al-Kilabi amma dai malamai suna hujja da shi a wannan babi al-Imam Ahmad da ya rawaito shi asali da al-Imam Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir da al-Imam Ibn Hibban a cikin sayyidinsa da al-Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman da Ibn Abi Dunya a cikin littafin shi mai suna Kitabul Jur da wasu malamai waɗanda ba waɗannan ma'anarsa kamar yadda al-Imam al-Munawi yake fada a cikin abin nan wato Faidul Qadir yace innal mat'ama lalle shi abinci wa in takallafa al-insanu tanawwa fi sana'atihi koda dan adam ya tsaya ya nuna kwarewarsa wajen sarrafa abincin wata tayyibihi da tsarkake shi wata tahsinihi da kyautata shi fa innahu la mahalata a'idun ila halin yastaqdiruhu babu makawa wannan abincin sai ya juya ya koma wani yanayi wanda dan adam yake kyama dai da aka yi ga gyara abinci da sanya mishi abubuwan da suke masu kyau masu inganci da kaloli da spices da babu abin da ke sanya mishi kanshi a sa shi a tebura na alfarma da kwanuka na gani da fade wanda kana jin kanshin sa yana tayar maka da kwadayi kana kallon sa yana tayar maka da kwadayi a matsayin ka na dan adam da yake jin yunwa kamar yadda masu kudi suke yi da masu alfarma da gidajen sai da abinci na alfarma kaga abinci an mai kaloli an sa mishi ganyayyaki an sa mishi abubuwa iri daban-daban gashi nan da hatsi ne da nama ne da kayan makulashe ne da kayan shaye-shaye da tantadande da dai mun sai da ake inganta abinci idan ana so ya zama na alfarma duk wannan ingancin nashi da kansa in an ci an koshi an ji daɗi a baki an ji annashuwa, an more, an burge mai gida, an burge baki, an burge waɗanda ake ganin girman su, ko kuma ka siya da kuɗinka kana ganin ka more kuɗinka, ka ci abin da kake so, babu makawa sai ya juya ya kuma wannan abin da kake kyama shine bayan gari da fitsari. Fa haka da dunya al-munawi yake cewa to haka duniya take, al-mahrusu ala umaratiha, wannan wanda muke da tsananin kwadayi wajen ganin mun raya ta, wannan ne asbabiha, wanda muke so mu ga mun tsara rayuwarta ta tafi lafiya lau, yace raji'atul ila kharabin wa idbarin, haka za ta koma ta ruguje ta lalace. Baya ga al-munawi ibnu al-qayyim ya faɗi magana kwatankwacin wannan a cikin tafsirin tariqul hijra tayi, cewa wannan shine misalin duniya, misalin abinci da muke kashe kuɗi mu siya, mu ba da kuɗi ayi cefa ne, mu ma'uwar gida wato bayanin ga abin da ake so ayi saboda za ayi baki ko za ayi buɗe baki ko za ayi wani sha'ani ko biki, ko kuma ka nemi gidan sai da abinci mafi inganci gwargwadon kuɗinka, ka je ka zauna a kawo maka ka biya kuɗi, kana jin daɗi, kana jin ɗanɗanon a bakinka, kana ci kana jin daɗi, to haka duniya take. Amma din ka gama ci bayan awoyi ko bayan ƴan kwanaki, idan ka je banɗaki ba ka so ma ka ji warin abin da yake fita, ba ka so in ka gama ka waiga ka kalle shi, shine kuma dai wannan abincin jikinka ya cire wani ɗan percentage a cikinsa, ya markaɗe shi, ya maida shi jini da kaza da kaza, ya bi hanji, ya bi hanta, ya bi saifa, wani ya zama kitse, wannan kuma mafi yawan ya zama waste, ya zama asara, ya zama ɓarna, ka zo ka zubar da shi. Shi yasa kamar da Allah yake cewa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, shi mutane ba za su yi tafiya a bayan ƙasa su kalli ƙarshen al'amarin waɗanda suka riga su zama a wannan duniyar ba. Allah ya ce kanu ashaddu minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha, kafiran da suka riga yi kafiran Makka zama a wannan duniyar sun kasance sun fi kafiran Makka ƙarfi, ƙarfin soja, ƙarfin tattalin arziki, ƙarfin fada'aji, ƙarfin siyasa. Allah ya ce wa atharul arda, kuma sun juya ƙasa iya sararsu, wa amaruha sun raya ta, sun yi developing ɗinta aksara mimma amaruha, fiye da yadda ku mutanen Makka kuka raya ta. Hanyar da gidajenku ƴan gajajjeru ne da hemomi, su kuma can sun yi gidaje dogaye, sun gina manyan garuruwa, sun yi dam-dam na ruwa, sun yi kasuwanni, sun yi barukoki, sun yi kala'at, wato garuruwa masu katangu waɗanda suke hana abokan gaba su iya kaiwa gare su. Inda ce amaruha aksara mimma amaruha, amma me ya faru? Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, annabawan Allah sun zo musu da hujjoji, fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimuna, da ire-iren su. A cikin zafin wahatu tafsir mai littafin yake cewa da ya ta'ammali lil insanu madkhala wa makhraja hadha at-ta'ani, dan adam yayi tunani ya fadaku game da mashigar abincinsa bakinsa da mafitarsa al'aurarsa gaba da baya, kaifa ya talazzazu bihi, wani irin jin daɗi mutum yake ji in yana cin abinci, inda dukhulihi sanda yake shiga cikin bakinsa, wa ya taqazzazu minhu, ya kuma yake jin wato yake jin damuwa, yake jin ba daɗi, inda khuruji sanda yake fita, baya so ya ji warinsa, inda khuruji fadalatihi, wa kaifa mutassal jasadu minhu ma bihi qiwamu hayati, yadda kuma jiki ya ware iya abin da yake bukata aka zubar da sauran. Sauran nan ba ka so ma ka ganshi, ba ka so a yi labarinsa, ba ka so a faɗa, babu wanda yake so in dai wannan bukatar a ganshi ma yanayi, ko iyalinka ba su so, ba ka so su ganka kana yi, yayin da kuma tare da su aka zauna aka ci abincin nan ana raha, ana zolaya, ana yin santi, wadda ta dafa abincin kuma tana jin daɗi cewa mutanen gidan sun yaba wa girkinta, amma kowa idan zai fitar sai ya ɓuya, to haka duniya take. Wannan shine kwatancen falyanzuril insanu ila ta'ami, saboda haka Allah yake faɗa a cikin suratul yunus yake cewa innama masalul hayatid dunya, lalle misalin rayuwar duniya, kama in anzalnahu minas sama, kamar ruwa ne wannan na sama da muka saukar da shi. Allah ya ce fakhtalata bihi nabatul ard, wannan ruwa ya cakude ya bi kan tsiro da suke tsira a bayan ƙasa mimma ya'kulul an'a ya'kulul nasu wal an'am abinda mutane suke ci abincin nasu kenan da dabbobin suke ci abincin su Allah yace hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha haka mutane suke raya duniya har sai sun raya ta tayi dauki kulliyarta suna ganin ma sun fi karfin duk wani abu da ke faruwa a cikin ta sun juya ta yadda suke so Allah yace ata amruna laylan aw nahara sai al'amarin mu yazo mata cikin dare ko da rana Allah yace faja'alnaha hasidan sai mu maida ta girbabbiya ka allam tagna bil ams kuma bai tace take da yabanya take da gine-gine take da umran take da development da civilization ajiyajiyar nan ba Allah yace kazalika nufassilu alayati la'allakum liqaumin yatafakkaru to wannan shine ma'anar fadin Allah fal yanzuril insanu ila ba'di wannan abinci da kake ci kullun kana cin sa ka dinga tunanin haka fa duniyar nan take daga abu mai ban sha'awa abinda kowa yake so yake jin dadin sa amma za ta juye ta zama abin kazanta ta zama najasa kowa yana jin takeicinta kowa ma bai so a san labarin yana yin irin wannan mu'amala Allah ka dare mu Allah yace anna sababanal ma'a sabba anna ana karanta shi da anna sai ya zama kamar yadda malamai suke fada wato na zumba na manta mallan arama ya karanta mana wannan kira'a zaka kira'a asinci asim ibn abin najud haka yake karantawa anna sababanal ma'a sabba haka nan hamza ibn habibun zayyat haka nan al-kisa'i da sauran qurra'u na kasar iraki da khalaf duk suna karantawa da anna sababnal ma'a sabba bi fatihil hamzati sai zama ma'anar karatun su li anna akwai lamun da aka boye lamun da ake cewa lamu la illa li anna sababnal ma'a sabba wasu masu kira'ar kuma suna karantawa da inna sababnal ma'a inna sai zama inna anan ta taukidi ce ta isti'nafi Al-Husayn ibn Ali shahidu Karbala radiyallahu anhu wa an abi shi kuma arwayto cewa kamar yadda al-Imam Al-Qurtubi ya ambata a cikin tafsirin sa cewa shi kuma yana karanta nan da anna mai alif ya bisa anna wata ke da ma'anan kaifa wato kaifa sababnal ma'a sabba ko kuma ta dauki ma'anan kaifa ko kuma ta dauki ma'anar wato mata anna kamar na anna lahumuz zikra to shi yana karanta nashi da wannan anna din Allah ya kara masa yadda Allah ya ce su kalla kaifa ko wani lokaci ko da yaya ko li anna din wato saboda sababnal ma'a mun zubo da ruwa sabban zubowa mai yawa sababna yana ma'anar shi tafi karfi fiye da anzalna wato kamar a ce mun kwararo kaga yafi yawa fiye da mun zubo Allah ya ce mun kwararo ruwa to nan kaman saboda ana magana akan duka duniya ne haka da ruwan da yake zuba a duniya ga baki daya to sababna ne koda ko wani yake wani yanki cikin duniya nasu anzalla ne ba su da shi da yawa akwai inda ruwan su bai da yawa a dabi'ance wurin ko garin ko kasar ba a samu ruwa da yawa kamar ita kanta kasar Makka din ba ta daga cikin wuraren da suke wato dazuzzuka ko kasashe wanda ake musu ruwa da yawa kuma a nan Najeriya zamu iya ganin wannan bambancin ruwan da ake a wasu kasashe kamar North Central ma'ana tun daga Abuja da irin Kogi da Kwara da Niger da watakila wani bangare na Taraba za ga ruwa ya fi yawa fiye da abinda ake a nan North West irin annan jihar Kaduna ko Kano ko Sokoto ko Katsina ko Zamfara ko Kebbi da makamantan su ne Northwest ko mu kuma nan ruwan mu yafi yawa fiye da kuma Northeast mun fi samun ruwa wajejen Bauchi Gombe binnan Borno da Yobe da irin su to kaga akwai bambanci yanayin ƙasa yake kawo bambanci da yanayin weather din da sauransu to amma akwai kuma wuraren da ake ruwa mai yawa kaman kudancin Najeriya Northwest Southwest wajejen Lagos da makamantan su wanda su kuma a tsawon shekara sai ai wajen watanni 8 ma ana ruwa har ma mutane sun saba rayuwa a cikin ruwa ba sa fakewa idan ana yi shi za Allah ya amfani da sababna saboda bambancin wurare da yawan ruwa. Allah ya ce anna sababnal ma'a sabban, mun zubar da ruwa ruwa mai yawa, wato mun saukar da shi da ƙarfi da yawa. Kamar yadda wani Allah yake cewa awalam yaral insanu anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi, dan adam ashe bai ga yadda muke kwararo ruwa mu kai shi ilal ardi aljuruz, zuwa ga wata busasshiyar ƙasa. Fa nukhriju bihi zar'an, mu fitar da wannan ruwan, mu fitar da no kayan noma. Ta'kulu minhu anfusu an'amuhum wa anfusu, wanda dabbobi suna ci shi abun noman, kuma mutane ma suna ci, kowa yana ci gurgurdan buƙatar shi, gurgurdan abin da ya halasta gare shi. Allah ya ce afala yusirun, shin ba sa gani ne? Haka Allah ya tsara wannan sunna ta ruwa ya zuba, ko dai ya zuba kai tsaye akan fadamu da gonaki da wuraren noma da garuruwa, ya zama kuma shine hanya abincin mutane da arzikinsu. Kamar da Allah yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, mun saukar da wani ruwa mai albarka daga sama, muka tsirar da gonaki da kuma abin da za a nome shi a girbe shi. Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, lallai arzikinku daga ruwan saman nan da yake sauka ne, a samu abin da zai shayar da shukoki na damuna, a samu wanda zai taru a rijiyoyi da fadamu da ƙarƙashin ƙasa level na ruwa, wanda za a ci gaba da amfani da shi a har lokuta. Saboda haka ruwa shine babban hanyar arzikin mutane a wannan duniya. Al-Imamu Al-Lalakai a cikin littafin shi na aqida shine sharhu usul itiqadi al-sunna na Hibatullahi Al-Lalakai, Allah ya gafarta masa, ya rawaito wata kisa mai ban sha'awa cewa lokacin da a zamanin Sayyidina Umar da aka bude ƙasar Misra da yaki ta zama ƙasar musulunci, aka tura gwamna shine shine Amr ibn As radiyallahu anhu, yana gwamna a ƙasar Misra. Kamar da ka sani, ƙasar Misra suna dogara da kogin Nilu ne, wanda yake tara ruwa na damuna da kuma ruwan da yake zuwa ta wasu sources, shi suke amfani da shi, shine source ɗin arzikin su har yanzu. Nome da suke da damuna da rani da abincin da suke samarwa nasu na kansu da wanda suke siyarwa da abin da suke samar da shi na masana'antu, musamman harkar abin nan wato textile, domin ƙasar Egypt tana daga cikin manyan textile industries a duniya, duka daga ruwan Nilu suke samu. To a lokacin ragowa al'ummar da suke rayuwa a wannan ƙasa sun kasance suna da wata mummuna al'ada ta kafirai, irin sacrifice da ake yi. Hasan hanyar da akwai kafirai wanda suke da aqidu cewa ruwan damuna ba za a same shi ba sai an yi wani baiko. Baikon nan ko a yanka dabba ko kuma a yanka mutane. To wannan ya tabbata a tarihance cewa su abin da suke yi shine duk shekara idan lokacin buƙatar ruwan nan ta yi, za a samu wata budurwa virgin wadda ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba, a zo a samu babanta a gamsar da shi a roƙe shi, tunda kuma ya yi imani da abin aƙida ne, ce yakka bana dodo ya ayyana ta cewa ita za a yanka ma kogin Nilu. Haka uba zai ba da ƴashi, sai a zo a yi mata kwalliya, a sa mata kaya na alfarma da zinariya da komai, a tafi gaba ɗaya ana kiɗa, ana kafirci, ana maguzanci, ana waƙe-waƙe na kafirci, sai a je a tura ta da ranta cikin wannan ruwa, kogin Nilu ya haɗiye ta. Suna da itikadin cewa da zarar an yi haka, shikenan sai kogin ya ba da ruwa mai albarka a wannan shekara. Da wannan da musulunci ya zo, lokacin yin wannan ƙurban ɗin ya yi, aka samu dattawa suka zo suka samu wannan gwamna, suka ce mishi ranka ya daɗe, ga fa abin da ake ce, ai ba a haka a musulunci, ce la yuf'alu hadha fil islam. To yanzu aka ce sai ya ce kusa inda za ku yi, amma dai ba za a kashe mutum, a ɗauki yarinya innocently da rayuwarta kawai, a jefa ta a cikin ruwa, wai dan Nilu ya ruwa bai ce ba za a yi. To Allah ya fi tashi jarabtar su kuma, sai aka shekara har uku ana samun ƙarancin ruwa, ba a samun ruwa duk shekara, a zo a ce za a yi sacrifice, ya ce a ba za a yi wannan abu, ba dai a gurin ta ta musulunci ba. To har shi kanshi sai ya shiga cikin damuwa, ya ce to ya kamata in samu wasu alternative, ya za a yi, ya san dai wannan bai halasta ba, ya da za a yi. Shi ne sai ya aika wa Sayyidina Umar wasiƙa a can kasar Madina yace ya khalifa musulunci kaji fa abin da yake faruwa tsakanina da mutanen garin da nake mulki suna nan sana ta korafi ni kuma na hana ayi wannan abu sai Umar ya sa aka rubuta wasiƙa yace a kaiwa wannan gwamna nashi wasiƙun guda biyu ne wasiƙa ta farko yace ma gwamnan idan an kawo wannan wasiƙar da take lullube ka jefa ta kawai a cikin ruwan abinda Umar ya rubuta a cikin wasiƙar yace ya kai kogin Nilu idan ka san cewa dan kashin kanka ne kawai kake bada ruwa ko ba za ka bada ruwan nan ba har sai an dauki baiwar Allah mutum an jefa maka shi to dan Allah kar ka sake bada ruwan daga nan har kiyama ta tsaya kar ka sake idan kuma ka san cewa da ikon Allah kake bayarwa to na roki Allah na ce Allah ya sa ruwanka ya albarka yadda ya saba aka je aka jefa wannan takarda a cikin kogin Nilu ba san Umar wali ne na kwarai saboda haka kawai sai kuma Nilu kawai sai ya amsa wannan bukata ta ruwa sai Allah ya amsa addu'ar sayyidina Umar shikenan sai ruwa ya ci gaba da albarka kuma har yanzu kogin Nilu na daga cikin koguna mafiya albarka a duniya radiyallahu an Umar a shahid shine wato aqida cewa ruwa din nan arziki ne Allah kuma kadai ke bada shi kuma abinda kadai Allah ya halasta a yi idan ba a samu ba shine addu'ar roƙon ruwa ba a halasta a yi wani surkulle ko wata tsatsabuwa ko wani kafirci ko wani maguzanci ba a halasta ba sai dai addu'ar roƙon ruwa kamar yadda yake a sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah yace thumma shaqaqana al-arda shaqqa sannan kuma bayan ruwa ya zuba shaqaqana al-arda wato muka tsatsaga ƙasa tsagawa ta hanyar ta bude sai tsuro ya fito shakkan tsagawa wanda yake muhukani babu abin nan a cikin sa babu wani aibi da zaka iya gani ma'ana idan aka bi aka yi shuka a cikin gona akan kunya wurin da zai tsage din kawai shine daidai inda mai gona yake bukata tsuron dawo shi ko waken sa ko ridin sa ya fito kunya ba ta tsage gaba daya ba ta tsage duka kamar yadda gini yake tsagewa ya lalace a iya ramin ne kawai zai tsage shine ihkamin da Allah ya yi wajen fito da shi kuma ya fito yana mai ban sha'awa ga manoma kamar yadda Allah yake cewa yujibu dhurra'a liyghila bihimul kuffar din manomi da zaran ya ga amfanin gona ya fito sai abin ya ba shi sha'awa ya ji daɗi ya yi fatan cewa in Allah ya da bana za a dace haka nan din mai wucewa in ya gani ya gani ce kai gonan nan ta yi kyau ya banya ta yi kyau gonan wane ya banya ta yi kyau da an gan shi a fara mishi murna a ce gaskiya bana ana sa ran za ka samu amfani mun ga gona ta yi kyau thumma shaqaqana al-ardha shaqqan Allah yana cewa noje wa anzal minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin shatta Allah ya saukar da ruwan sama kuma ya fitar daga jikin shi azwajan wato abubuwa masu kama da juna min nabatin na tsiro shatta ga sunan kala daban-daban fa ambatna fiha habba Allah ya ce sai kuma muka tsirar da a cikin ƙasar muka tsirar da habban nau'in ƙwayar hatsi shi ake ce mahabbu da shinkafa da gero da dawa da maiwa da aburu da riɗi da duk wani abu wanda yake yin ƙwaya a jikin zangarniya ko wata kwasfa wanda za a girbe a gyara shi a cashe shi a aje shi yana karɓan ajiya watanni ko ma shekaru shi ake ce mahabbu waɗannan abubuwan da ake ci wanda ake niƙawa a yi gari da su waɗanda ake cinsu a yi tuwo ko makamantansu su ne habba Allah ya ce mun tsirar da su wa inaban da inibi mai suna inibi da hausa ne inibi kawai ko na to inibi ai an gane inibi wannan abinci yan gayu din nan ko wa qadba da kuma ciyawa shine alqad wanda za a yanke ta sai an kama ciyawa irin da ake ba dabbobi ko da ake wani amfani da ita kamar wajen yin rumfa ko sanyawa a cikin kabari ko sanyawa a cikin ƙasa idan ana kwaba za a yi ginin ƙasa ko makamantansu dukansu su ne wa qadba ciyayi ko bunu wa zaitunan da kuma azzaitun wannan itaciya da take fitar da abincin zaitun mai albarka wasu zaratan takhruju min turi sina'a tumbitu bidduni wasibgan lil akilina bishiya ce mai albarka tana fitar da mai tana fitar da kaza tana fitar da kaza zaitun ne da aka sani wa zaitunan wa nakhla da kuma dabinai wanda shi ma muhimmin abinci ne a cikin abin da dan adam yake ci, cikin abinci mafiya albarka a cikin abin da dan adam yake ci da dukkan nau'o'in sa. Allah ya ce wa hada'ika, da kuma fadamu da ƙoramu gulba, waɗanda suke masu yawa, masu cike da kayan marmari, dangin ƴaƴan itatuwa da inuwa da ruwa da sauran abin da aka sani cewa ana samu a cikin fadamu, wanda suke cike da kayan noma, gulban wato wanda suke mai girma, ƙatotuwa, kamar da Allah ya auna yake cewa fil ardi qita'un mutajawiratu, a bayan ƙasa akwai wasu yankuna waɗanda suke da mutane suna rayuwa a cikinsu, an yi hazafi, an share, wa ghairu mutajawirat, ba a ambace shi ba. Allah ya ce a cikin duniya akwai wurare inda suke mutane suna rayuwa, wa jannatin min a'nabin wa zar'un, da kuma fadamu waɗanda suke da inabi da yawa, da kuma kayan noma waɗanda aka shuka, wa nakhilun, da dabino, sinwanun, masu kama da juna, wa ghairu sinwanin, da kuma wanda bai da kama da juna. Dabino daga cikin abinci da yake da species da varieties iri daban-daban in ka je inda ake noma shi, kamar ƙasar Madina, kamar ƙasar Al-Qassim, kamar ƙasar Yaman, kamar nan kusa ma a Niger da nan Jigawa, duk inda ake noma dabino za ka ga yana da nau'i iri daban-daban na species. Kamar da ka san misali akwai masara iri kaza da iri kaza, akwai ja, akwai fara, akwai yar gari kaza, akwai mai dadewa a gona kafin ta fito iri kaza da sauransu. To haka dabino yake da species iri daban-daban, kamar da Allah ya ambata sinwanun wa ghairu sinwanin. Allah ya ce yusqa bima'in wahid, duk waɗannan nau'in kayan gona da kayan marmari da kayan abinci da kayan shuka, ruwa iri ɗaya, ruwan sama yake sauka ya ba su energy da suke samu su girma. Amma Allah ya ce wa nufaddilu ba'dahu ala ba'din fil ukul, amma mun sassaba musu wajen ɗanɗano, duka gwaiba ce ga ta nan iri guda, ko mangwaro ko ayaba ko lemu ko masara ko menene, amma kowane ɗanɗanon shi daban, ɗanɗanon wannan dabino daban da ɗanɗanon wancan dabino, ɗanɗanon mangwaro iri kaza daban da ɗanɗanon mangwaro iri kaza, kuma duk ruwa ɗaya suka sha. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'dahu ala ba'din fil ukul, kuma wannan falalar wajen daɗinsa ko ɗanɗanonsa ta fifita su wajen daraja. Masara ce iri guda amma ba kuɗinsa ɗaya ba, shinkafa ce duka sunta shinkafa amma kuma mace da ƴar Thailand da ƴar Kano da ƴar Kura da wato da ake ce ma afafata, duk bambancin su wajen darajar su da daɗin su a baki daban, ko shine wa nufaddilu ba'dahu ala ba'din fil ukuli. Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun, ne ko ya'qilun cikin ra'd, inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun, dalle a cikin haka akwai abin lura da mutane tsaya su hankalta, ka taɓa tunanin me ke bambanta ɗanɗanonsu, me ke bambanta darajarsu, me yasa wata masara take nuna a cikin kwana 90 wata uku, wata kuma ta yi kwana 120 sannan za ta yi ɗa, me yasa wata ba ta yi a wani gari wata na yi a wani gari, me yasa a nan yankin arewa maso yamma ba ma noma lemun zaki, me yasa ake noma shi a Cross River da Benue a can yayi a nan baya yi, duk wannan abu ne da za ka tsaya ka lura ka yi tunani a kai. Ya ƙauni ya aƙiru, sai ka ƙara gasgata Allah, ka san daraja Allah da buwayarsa, sai ka bauta mashi sai ka tsira. Allah ya ce wa hada'ika gulba wa fakihatan, da kuma ƴaƴan itatuwa, shine fruits wato dangin lemu da ayaba da mangwaro da kankana da kashu da inabi da makamantansu, waɗanda ake ce ma kayan gwari, waɗanda ba sa karɓan ajiya, su ne fruits, su ne fawake, wa fakihatan wa abba, da kuma abbu. To kamar ne mana ishara a darasin jiya, wannan al'abbu an yi an samu tataɓarza game da meye shi, kamar yadda aka ruwaito mashahuriyar kissa daga sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, kamar yadda yake cikin littafin Fada'ilul Qur'an na Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam, da littafin Musannab na Abubakar ibn Abi Shayba, da littafin Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' na Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, Allah ya musu rahama gaba ɗayan su. Sayyidina Abubakar aka tambaye shi cewa Allah gafarta malam, me faɗin Allah wa fakihatan wa abba, yace ayyu sama'in tazilluni, wa ayyu ardin taqilluni, wace sama za ta yi mini rumfa, wace ƙasa ce za ta ɓoye ni, idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam, in na buɗe baki na na faɗa abin da ban sani ba game da Allah, game da Alƙur'ani, yace ba ruwa na ba zan iya ban san meye ba. Wannan mashahuriyar kissa ce, mashahuriyar riwaya ce, ne da yake a cikin isnadin ta akwai inqifa'i tsakanin wanda yace, wanda ya roto wannan magana daga Sayyidina Abubakar Siddiq ba su gama da shi ba, amma dai abu ne mashuhuri ana kafa hujja da shi. To wanda yafi wannan inganci kuma shine abin da ake dangantawa Sayyidina Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yarda. Kamar yadda Anas yake cewa Umar dan Khattab ya karanta suratu Abasa wa Tawalla, da yazo kan fadin Allah wa fakihatan wa abba, sai yace arafna mal fakiha, mun san menene kayan gwari, yace famal abbu, amma menene abbu ba mu sani ba. Sai Anas ya kalle shi yace la amruka ibn al khattabi inna hadha latakallufun, kai Umar ka kiyayi kanka wallahi, wannan ba shi yake ce ma daukar wa kai abin da yafi karfin shi, tunda baka sani ba ka hakura mana, dan me zaka ce dole sai ka sani. Wannan yana cikin tafsirin al-Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari da littafin Musannam ibn Abi Shayba, kuma isnadin shi tabbatacce ne babu ƙura a kansa. Hakanan kuma al-Imam ibn Sa'd al-Misri a cikin littafin shi na tarihi Tabaqat ibn Sa'd ya rawaito shi da wani lafazi daban da shi da al-Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman, da cewa Umar ne da kanshi yawa kanshi tankiya da ya faɗa din, sai ce kai Umar dan Khattab ka kiyayi kanka, me ne naka kake cewa wani sai ka sani, yace ma alayka ibn al-Khattab Allah tadri mal abu, kai Umar ka iya bakinka, ka safawa kanka, shafawa kanka ruwa, ka shafawa gemun ka ruwa, yake cewa kai ko, yace ina ruwan ka dan baka san ko meye ba. Sura ka waɗannan manyan sahabbai suka tsaya iya nan suka ce basu san menene al-abu ba. To amma fa an samu wani sahabin zakakuri wanda shi kuma ya sani, shine wato wannan shehin malamin tafsirin nan cikin sahabbai, wato Ibn Abbas radiyallahu anhu, kaga a shekaru bai kai su ba, a falala bai kai su ba, amma Allah ya bashi wani mamakin ilimi. An taɓa tambaye shi aka ce wai wannan ilimin da Allah ya huwace maka ga ƙarancin shekaru, ga kaɗan teɗitsin yaro, annabi ya rasu shekarar shi 14, aka ce ina ka samu wannan ilimin, yace bi qalbin aqul wa lisanin sa'ul, yace ina da ƙwaƙwalwa ce mai kaifin basira, sannan kuma ina da harshe mai yawan tambaya. To duk da wannan falala da aka yake da ita, da kuma addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi, sannan kuma ya dinga bin malamai, su Umar ɗan nan malamin shi ne, Zaid ɗan Sabit malamin shi ne, Aisha malamin shi ce wane kaza wane kaza, ba yi da nauyin jiki wajen koyon karatu, sai Allah ya mishi buɗi mai yawa a cikin wannan ainihin wato ilimi. Bari mu ji abin da yake faɗa, gashi bari na karanta mana daga littafin abin nan Ibn Hibban, Asayna Ibn Hibban shine ya rawaito wannan hadisi na cewa Ibn Abbas ya san ma'anar wannan abu. Gashi a lamba hadisi na 2176 daga littafin Sahihin Ibn Hibban, baya ga Ibn Hibban hakim ma ya rawaito shi da al-Imam Ibn Khuzaimah. Ibn Hibban yace haddathana Ali ibn al-Mundhir qala haddathana Ibn Fudayl qala haddathana Asim ibn Kulayb al-Jurami an abihi an Ibn Abbas qala kana Umaru yad'u ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu li la tatakallamu hatta yatakallamu. Akwai wasu sahabbai dattawa sa'o'in iyayen shi ne, shi Ibn Abbas sune ɗan fada kwamishinoni da ministoci da manyan masu faɗe a ji ɗan executive council na mulkin Umar. To idan Umar ya tashi shigowa fada, sai ya ce Ibn Abbas shi ma ya shigo. To wasu a ciki ba sa da dadi, sai wannan yaro sa'an ƴaƴanmu yana zama a majalisar mu. Sai Umar ya ce in suna magana kai shiru kaka ce komai, sai na baka izini. La tatakallam hatta yatakallamu qala, yace fada'ahum fasa'alahum al-lailatul qadri. Sai Umar ya kira su wata rana yace ina so ku gaya mini daren kaddara yaushe ne, ara'aytum qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallama iltamisuha fil ashr al-awakhir. Annabi ya ce a nemi daren lailatul qadri a cikin kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Me annabi yake nufi? Ayyu lailatin tarawunaha, a cikin kwanaki 10 nan wani dare ne? Qala Ibn Abbas yace fa qala ba'duhum, sai wani yace lailata ihda wa 20, wani yace daren 21, wa qala ba'duhum wani kuma yace laylata 30 wa qala akharu laylata 50 dan 21 23 25 ibnu abbas yace wa ana sakitun ina shiru ina jin su qala yace sai umar yace fa malaka la tatakallamu kai dan yaro kai mai magana mana me ra'ayinka qala qultu sai nace in adinta li ya amiral mu'minina takallamtu ranka dan ka bani dama ima ina da abin fada sai in fada qala fa qala sai yace ma arsaltu ilayka illa takallama ai ban ce ka zo wajen nan ba sai dan kai magana na dai ce ka jira su fara yin qultu sai ibnu abbas yace uhaddithukum bi ra'ayi kuna so in ga muku tawa fahimta yace kware kuwa qala an zalika nas'aluka muna tambayar ka ne game da fahimtarka qala sai ibnu abbas yace qultu sai nace musu as-saba'u ni ina ganin daren 27 ne ra'aytullaha azza wa jalla a khalaqa sab'a samawati wa sab'an min al-ardi saboda naga Allah yana yawan mu'amala da lamba 7 sammai guda 7 kassai guda 7 yace wa khalaqal insana min sab'in ya halicci dan adam akan marhaloli guda 7 shine abin da makaranta jiya na khalaqal insana min sulalatin min tin na farko kenan thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin mataki na biyu kenan ثم خلقنا النطفة علقة متاكي na uku فخلقنا العلقة مضغة متاكي na hudu فخلقنا المضغة عظاما متاكي na biyar فكسونا العظام لحما na shida ثم انشأناه خلقا اخر yace naga anan ma Allah yayi halicci mutum a matakai guda 7 wana bata al'arda 7 sannan kuma ya tsirar da tsuro shi ma akan matakai 7 a bayan kasa yace faqala sai Abu Umar yace hadha akhbartani ma a'lamu ara'aita ma la a'lamu yace naji wannan ka bani labarin abinda ni ma san din ji Umar yace to ka ga mun wani abu wanda ban sani ba mana ma qauluka fi nabatil ardi sab shine tambaye shi akan wannan Umar yace ni ma na san wannan karatun amma na so ƙara mun karatu akan abinda ban sani ba na karanta abba ban sani ba sai yace mishi akwai abba guda 7 da Allah ya halitta da ya kira su anan fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiga gulba wa fakihatan wa abba guda 7 dinnan da Allah yace ya halitta to ka gaya mini menene su na san wasun su ban san wani ba yace wanne ne baka sani ba yace na karanta wa fakihatan wa abba ban gane me yau al'abu din ba sai yace okay ai ba komai bane al'abu kullu ma ta'kuluhu dawabu wa la ya'kuluhu al-insan yace shine duk abin da dabbobi suke ci mutum baya ci duk wata kaya da wata ciyawa da wani abu wanda mutane ba sa iya cin shi amma dabbobi suna ci yace shine al'abu fa qala umar umar yace a ajastu an taqulu kama qala hadhal gulam yace kun ga wannan yaro yafi karfin karatun ku dai na raina shi lokacin kuma ko abin nan ko gemu ma bai yi ba ibnu abbas kamar da ya ba wata riwaya ba ma yi da gemu yana shagirinsa dan matashi Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa akwai irin waɗannan da yawa a cikin tarihinsa wannan hadisi ne sahihi isnadin sa da komai saboda haka an samu wanda suka sani ka dai ji wannan al-imam az-zamakhshari a cikin tafsirin sa da yazo kan wannan sai yake cewa koma dai a san ko meye abu kuma dai ba a sani ba siyakin ayoyin yana nuna cewa wani abu ne daga cikin abubuwan da Allah ya yi ma bil adama ni'ima da shi saboda haka abinda aka fi so ka nace akan shi ya kai dan adam ka nace wajen fahimtar girman ni'imar da kokarin yin abinda zaka gode wa Allah game da ita in ka daya iyana mai ka huta ku wannan ka tani Ibnu Abbas ne zurfi ne to Allah ya samu dace wannan yana cikin tafsirin da makshari a cikin juz'in sa na hudu sai Allah ya ce mata allakum wa li al'abikum duka waɗannan abubuwan Allah ya halice su ne abin jin dadi gare ku da ku da dabbobinku lokaci ya kure ko bar mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين